أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغبول والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شواك بني ما سجرما مهل ركا وأن المناسبة من البركة إلى يمن كيف تأثير مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkan yabon godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya abubuta mu nimomi wanda ba su godiya. Allah tabaraka wa ta'ala na rada a aikin nimomin da ya mana, yana cewa ni'matan Allahi la tuhsuha. Da za mu zauna ba mu da aiki sai lissafin nimomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana, ba za mu iya lissafe su ba. A matsayinmu na musulmi, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana nimomi kashi da kashi waɗanda ba mu iya lissafe su. Don haka Allah ta'ala ya ce, wa in ta'uddu ni'matan Allahi la tuhsuha. Da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin nimomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku, ba za ku iya lissafe su ba. Allah ya samar da mu daga babu, da babu mu ba abin da ake ce ma ɗan adam, amma Allah ya samar da mu. Wannan samar da mu babban ni'ima ce, don yana cewa هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شو بأيوني لوكا شندبا أبين دائكي شما دان أدم با أي لوكا شندبا با دان أدم أما لا يسامر دان أدم وما دي يسامر دا موسييمو مذي إلما أهل السرساء بييمو وسهل التادبن با دواسوكو إتاشيكو الجنوكو ولي أبو أسيمو دان أدم ما سجرما فانديكي شوالا تتكرمنا بني آدم hakika mun girmama dan adam. Wannan girmamawa tana da babban ni'ima ce Allah ya mana. To da kuma Allah ya mu yan adam, sai ƙara mana wata ni'ima, yayin mu yan adam din kuma khairul bariyyah. Ma'ana khairul bariyyah masu imani, waɗanda suka san Allah, suke gangata Allah, suke da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan baiwa ce ta Allah. Domin yan adam din ma kala-kala ne. Akwai wasu yan adam din waɗanda ba su san Allah ba, ba su imani da Allah ba, ba su bi Allah ba, amma mu sai Allah ya sanya mu cikin khairul bariyyah. Wannan babban ni'ima ce. To khairul bariyyah masu imani suna da yawa su ma. Kowace al'umma za ta samu akwai khairul bariyyah, akwai sharrul bariyyah. Waɗanda suka yi imani da waɗanda suka kafirce duk akwai su. Sai Allah ya yi mu ko a khairul bariyyah kuma a al'umma fiyayyen halitta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kun zama fiyayyen al'umma wanda aka tauhita wa a cikin mutane, kuna umurni da aikin alkhairi, kuna hani ga abinki, kuma kun tabbata akan imani da Allah. To haka dai, haka dai, da zamu zauna ba mu da aiki sai lissafin waɗannan nimomin. Allah ya mana kaza, Allah ya mana kaza, Allah ya mana kaza, ba za mu iya lissafewa ba. Saboda haka muke ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan ni'imomi da ya mana, waɗanda ba su da iyaka. Alhamdulillahi, haɗuwarmu a wannan yammaci haɗuwa ce ta addini. Ma'anar haɗuwa ta addini, mun taru domin mu tunatar da junanmu babban al'amari na addini. Yanci babban al'amari na addini watan babu kamar a ce rayuwa. Wannan rayuwa da Allah ya mana, to akwai wani abu wanda yake shine tsarin rayuwar. Tsarin rayuwar shine tarbiyya. Tsarin rayuwar ya Allah yake so mu tafiyar da wannan rayuwar tamu gabaki daya. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin ya zo mana da tsari da tafarki wanda za mu kasance a kan shi ba tarwatsa ba wace ba. To aka yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. Ya Rasulullahi, mun sanya tafarki na addinin musulunci mun dora ka akan wannan tafarki na addinin musulunci don ka bi shi kada ka bi soyayyen zukatan jahilai waɗanda ba su da ilimi don ka taga alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan abu biyu ya yaki jahilci ya yaki surduciya to don haka ne kuma addinin musulunci an gina shi akan ilimi kuma an gina shi akan ikhlasi da fuskantar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan shine saboda haka cewa ai magana akan abin da ya shafi tarbiyya kamar an ce ai magana ne akan abin da ya shafi rayuwar musulunci gabaki daya domin shi musulunci gabaki daya watan tarbiyya ce tarbiyya ce domin shi musulunci babu wani abu da ya bari gefe ma farratna fil kitabi min shay ba wani abin da muka bari a cikin wannan littafi face sai da muka zo da bayanin shi kwata kwata tiriyan tiriyan daka rayuwar nan tamu da Allah ya mana babu wani bangare wanda musulunci bai shiga ba ba wani bangare wanda musulunci bai da baki a ciki indai musulunci zai bi mu har makewai har wurin kewayawa yace ga yadda za a yi ga yadda ba za a yi ba duk da biyan bukata sai da musulunci ya tsara ga yadda za a yi in zaka shiga ga yadda zaka shiga ka shiga da kafar hagu kuma kana addu'a sannan kafar dama sannan in ka tafi ga yadda za ka yi ba za ka kwari al'aurarka ba tun farko sai ka kai kusa dab da inda za ka tsuguna sannan kwari duk waɗannan adabu ne to in dai addinin da bai ban mu bai bi Muhammad kewayi ya shata mana dokoki ga yadda za mu yi kuma masu iyali ya bi su har cikin ɗakuna ya bi su har cikin watan mayafin lulluɓa dokokin addinin musulunci na tare da mu saboda haka in dai addinin musulunci bai zo wannan bangare na rayuwa ba to ba inda zai bari zaka rayuwar mu gabaki ɗaya musulunci ce rayuwar mu gabaki ɗaya shari'a ce sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana ga abin da in mun yi za mu shirya ga abin da in mun yi za mu tsira ga abin da in mun yi shine addini kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba ka yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran hakika kuna da kikkiawan koyi a cikin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke kaunar rahmar ubangiji ya karkada kunne ya jimi mi manzon Allah ya ce domin yayi koyi da shi Allah ta'ala ce to ga abun koyi manzon Allah shine abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kuna da kikkiawan koyi cikin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke kaunar rahmar ubangiji gobe kiyama to yayi koyi da dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ina magana tarbiyya an ce ayi bayani ne akan halaye da dabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bitar waɗannan halaye domin mu san menene hakikatin tarbiyya sannan kuma menene zai kawo tabarbarewar ta in an samu tabarbarewar to ta yaya za a samu mafita Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo muku da shi yace ku yi riko da shi ku rika ku aikata abinda ya hana ku sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ku hanu wannan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yace mana kenan sannan kuma yake cewa wa in tu'ihu tahtadu Allah ta'ala ce matukar kun yi da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tahtadu kun shirya kaga kenan ma'ana yaya za a samu kikkiawar tarbiyya kikkiawar tarbiyya koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kida su ake cewa tarbiyya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq hakika an aiko ni ba aiko ni don komi ba sai don in cika makarim al akhlaq dabi'u na girma na halaye kikkiawar tarbiyya wannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika ma'anin cikawa akwai dabi'un kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo amma duk inda aka gan su a matsayin samfur suke kamar gwaji ne duk wata wani hali na kirki dabi'a ta kirki yadda ake so a rayu a duniya kikkiawar rayuwa sannan a koma ga Allah kikkiawa komawa to babu kamar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya shirya ta ya tsara ta ya tsarkake ta ya tsabtace ta don haka sai aka dauko ta kasho kan Allah ta'ala ya ce to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana don haka nan za a samu kikkiawar tarbiya annabi koyi da annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama ita wannan tarbiya kamar yadda tana da tushe tana da asali tushen ta da asalinta waton tun daga haihuwar dan adam tun daga haihuwar dan adam musulunci ya nuna mana dan adam Allah ya bashi cikakken kula kuma abinda zai sa dan adam din ya zama dan adam na kirki mai tarbiya to tun kan ya taho aka dauka mishi mataki yaya za a samu dan adam na kirki mai tarbiya to dole sai mun yi bita ya musulunci yace wannan tun kafin a samar da dan adam din to matakan samun sa to tun daga nan musulunci ya rika shata dokoki sai ce a auro macen kirki domin ta haifar da dan kirki kaga ana so a samu yaro mai tarbiya ana so a samu na kirki ana so a samu na kwarai to ba farana tsaka zai zama na kwarai ba a wani mataki aka dauka dan a samar da dan kwarai daga matakan da musulunci ya tanadar na samar da dan kwarai shine watan zabin uwar kwarai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana fada a hadisi yana cewa ku zaba ma maninku wuri kyakkyawa inda za ku aje mai tsarki ma'ana in kana son a haifa ma dan kirki to nemo matar kirki nemo matar kirki a wani gida take me halinta me dabi'arta a ina ta tashi me halayenta duk waɗannan abubuwan da za a yi la'akari da su ne kafin a auro ta saboda haka sai an yi la'akari da waɗannan abubuwa duka sannan a auro to in aka auro ta irin tace musulunci yace lallai ta cancanci ta haifar da dan kirki wanda kaga yanzu in zaka noma in dai noma ne na ilimi ba haka kawai da kaga gona ba sai ka je kai shuka duk abin da kaga dama kai shuka a'a sai a ce bari a nemo malaman gona in malaman gona suka diba sai su diba su auna musamman na zamani sai su diba wannan kasa sai a ce to wannan kasa za ta cancanci noma kwarai da gaske amma ba kowane iri ba ta ce in noma za ka yi malamin gona zai ce to na baka shawaran kaza da kaza ya wannan kasar iya awon da muka yi to da kaza za ta karba kuma yayi kyau don haka noman da za a yi iri kaza ne irin wanda zai yi kyau to kaga wannan kenan amma kuma sai ka ce banda kaza ko an shuka kaza ba zai yi ba ko an shuka kaza ba zai yi ba haka in gini za a yi sai an yi diba kasa wannan kasa in an yi gini iri kaza za ta karba eh in an yi gini iri kaza za ta karba a wannan kasa iya awon da aka yi mata ko an yi gini iri kaza ba zai tsaya ba zai rika tsagewa zai rika kaza zai rika kaza saboda asalin to haka watan mace take wadda ake son ta a samu dan kirki to sai an zabo ta kamar yadda addinin musulunci ya tanadar saboda haka yana daga kulat da addinin musulunci ya bayar wajen tarbiya samun ƴaƴaye masu tarbiya zaba musu iyaye mata masu tarbiya domin me za ta zama bancin ita ce kasar da ta fitar da shi ta tsarar da shi ɗaya kenan sannan kuma ita ce mai kula da shi mai tarbiyyar shi to don Allah wanda bai da abu zai bayar da shi Laraba suna cewa faqidu shay'i la yughni wanda bai da abu zai bayar da shi kan ma ka tambaye shi dan bai da shi don haka wanda ba ta da tarbiya ya za a yi ta tarbiyyantar da wani domin uwa ita ce farkon mai tarbiya kafin da ya tasa ya tafi makaranta yi mu'amala da wancan yi mu'amala da wancan to da uwa zai fara don haka a saba mishi ta kirki yana daga cikin kulat da musulunci ya bayar ga tarbiyyar ƴaƴa watan zaba musu kyakkyawan suna kyakkyawan suna da kyakkyawan laqaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana son sunaye waɗanda suke masu kyau da yawa daga sahabbai manya ne ba amma manzo Allah ya ce meye sunanka sai ce sunana kaza sai manzo Allah ya ce a ko kadan ya ce sunan shi qalil manzo Allah ya ce menene ma'anar qalil a san kankanin abu ba bai da wata ma'ana sai ce sunanka kafiru na mai da kai kafiru sunanka kafiru sayyidina ali da ya haifi sayyidina hasan saboda hamasa kishi na addini sayyidina ali manzo Allah ya ce to me kasa ma danka da aka kawo manzo Allah sayyidina hasan jikan shi ne sai ce me kasa masa sai ce na zaba mishi harbu yaki don ya zama soja daga sojojin addinin musulunci manzo Allah ya ce a hasan dai sai ai harbun akwai tashin hankali cikin harbu idan haka dai hasan haka aka samu sayyidina husaini ya zo da shi ya ce me ka zaba ma danka sai ya ce harbu ya ce harwa yau dai to husainu dai husainu dai haka dai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da azaba ma suna an azaba ma abin haihuwa kyakkyawan suna don haka haƙƙi ne na abin haihuwa tun daga tarbiyyarsa mana abinda za a gina shi tun wajen gina shi a sama mishi kyakkyawan suna domin kyakkyawan suna yana tasiri ga wanda watan aka samu sunan sannan yana daga watan abinda ladubba na addinin musulunci akan tarbiya watan ya zamo ya samu kyakkyawar tarbiya tun daga iyaye da kuma cikakken kula tun daga iyaye irin halayen da wasu muke yi na ko'in kula ga tarbiya ta ƴaƴa wannan ba karantar addinin musulunci bace ma'anan ko'in kula mutum da ya ba ruwan shi da halayen yaro ba ruwan shi da abokan yaron shi ba ruwan shi da wa yake ba ruwan shi ina yake zuwa ba ruwan shi ina yake shiga ba ruwan shi ina yake fita to waɗannan abubuwa duka rashin kula ce shi ko addinin musulunci ya ba da cikakkiyar kula inda zaka gano haka addinin musulunci ya jawo ƙananan yara tun farko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cuɗanye ake da su don su koyi tarbiyya ba ƙananan yara sai a ce to ai ne ka je da su ba saboda manya in manya sun zo sai ƙanana su matso a'a wannan ba tarbiyya addinin musulunci bace inda tarbiyya addinin musulunci ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai goye ƙaramin yaro a bayan abin hawa sai ka ji ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni a bayan abin hawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bancin ya goya ne a bayan abin hawa mana kaman ka goye mutum a mashin saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan abin hawa tare da haka yana cewa ya gulamu inni uallimuka kalimat ya karmi yaro kaga kusanci ne yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya gulamu inni uallimuka kalimat kada a dauka manzo Allah na manya ne kawai a nan manzo Allah na wanda suka mallaki hankalin su ne kawai a'a tarbiyya ana son ƙanana ma a kusanto da su domin su koyi halaye da ɗabi'u na kirki daga manyansu saka manzo Allah yake cewa inni uallimuka kalimat zan karantar da kai kalmomi yana karami yaro fa Abdullah ibn Abbas yace ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu amamaka ihfazillaha haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wasiya yana karami manzo Allah yake mai wasiya kaga wannan wasiya kuma duniya ta ciribarta wadda aka yi makarin yaro kaga abinda yake karantarwa musulunci bai yi baya da ƙananan yara ba waɗanda ake so su koyi tarbiya domin yanzu iri ne iri tattalin shi ake iri ɗaukan mataki ake kan shi yana daga cikin abinda zai nuna mana kulan musulunci da ƙananan nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tarbiyyantar da ƙananan yara wata rana Abdullah ibn Abbas din nan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi Allah ka fahimtar da Ibn Abbas tawilin alqur'ani ka sanar da shi fiqhun addini kuma ka karantar da shi tawilin alqur'ani abinda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kuma wata rana abinda aka rawaita daga Abdullah ibn Umar wanda ke nuna tarbiyya ana samun ta daga tsananin kula na iyaye da kuma malamai da kuma mujtama society gaba ɗaya domin abin tarbiyya an ce tarbiyya kamar yadda za mu zo kan wannan bayani ba magana ba ce ta ɓangare ɗaya za mu ji jawani bangarori wanda tarbiyyar nan duka hakukan su ne to dai misali anan Abdullah ibn Umar yana karami wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yana cewa ina tambaye ku saboda nishadi na maiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yace zan yi muku kacici kacici manan kacici kacici sai a jefo tambaya waye san amsar ta a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefo tambayar ne sai yana cewa yazo Abu Bakari wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai bani bayanin wata bishiya wanda ita bishiyar nan ganyen ta bai fado a kasa kuma ta kwatanci mumini ta yi kama da mumini wa zai fada mu wannan bishiyar sahabbai fa da dattijan su da matasa da kankana sai aka bazama cikin ambaton itace na dazuzzuka itace na dazuzzuka wani ya ce ice kaza manzo Allah ce ba shi bane wani ya ce ice kaza manzo Allah ce ba shi bane aka ji zai fadin itace daban-daban sai daga ƙarshe kowa ya kasa sai suka ce ya rasulullahi ce mun ba da gari sai suka ce mun ba da gari din nan sai manzo Allah ya ce hiyan nahlatu ita ce icen dabino to da aka koma gida abin da yasa na kawo wannan Abdullah ibn Umar yana karami sai yana hira da mahaifinsa sayyidina Umar ibn Khattab yana cewa wallahi baba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan nan zuciyata ta darsa min cewa watan dabino ne amma gani na cikin dattije da iyaye na da shugabanni na sai na ji nauyin in yi zumut in ba da amsa sai sai na umar yace wallahi ya ci zuwa yace wallahi da amsa ka bayar ya ji min duniya da abin da ke cikin ta domin a ce manzo Allah ya yi tambaya ka ba da amsa ni na san matsayin da zaka samu a wajen manzo Allah ba kadan bane dama matsayin sa a wajen manzo Allah din ba kadan bane amma kuma da ya samu ƙari fiye da haka to abinda darasin da ke ciki yanzu da kananan yara ana kore su gabarin su shigo cikin manyan su ya za a yi Abdullah ibn Umar har manzo Allah ya tambaya kuma ya fahimci tambayar amma kunya ta hana shi ya bada amsa kaga wannan abin da yake nunawa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da cewa waɗanda suke kanana jawo su ake don lokacin ne ake rinon amma in an yi nisa da su ya aka ya za a gano sun yi mai kyau a tabbatar da su kan mai kyau ya za a gano sun yi ba daidai ba a gyara musu domin su ne iri kamar yadda zamu ji nan gaba su ne iri shi ko iri mataki ake dauka mishi za a ga an ce a sa mishi kaza domin yayi saurin habaka ayi mishi kaza domin yayi saurin habaka ayi mishi kaza domin in ya fito yayi kyau duka waɗannan abubuwa ana tanadan ma iri su iri wanda ake yin shuka to saboda haka musulunci ya bada cikarkiyar watan kula kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake nunawa yana cewa rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi watan Allah ya ji dan mahaifin da ya taimaka ma ɗansa a bisa yayi mai biyayya ya zamo na kirki ya zamo na kwarai domin kaga kenan manzo Allah ya nuna sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifi ke dora da akan godabin tarbiyya shi zai dora shi akan godabin tarbiyya har ya zama mai biyayya gare shi sannan watan tausasawa yana daga cikin abin da zai bada kyakkyawar tarbiyya watan iyaye su zama masu tausasawa kar su zama masu kaushin hali kaushin hali ba dabi'ar murabbi bace ana son murabbi kai ya zama mai kaushin hali shugaban masu tarbiyya gabaki daya shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda sayyidina Anas ke cewa manzo Allah tunda yake bai taba ce mashi Anas dan mi kai ba ko dan mi ba kai ba ma'ana ya zarge shi sai da Aisha radiyallahu anha take manzo Allah bai taba daga hannu ba ya bugi ko bawa ko yaro ko dabba ko mace manzo Allah bai taba in ka ga tace in aka ga ya daga hannun shi wajen yaki ne ya daga takobi ne saboda jihadi don tsaye da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga dai ana son mai tarbiyya tare da musuluncin kuma akwai inda ya shata in an kai ga matakin a dauki mataki na tsaurarawa to a dauki mataki na tsaurarawa amma duka kan matakai sai an yi kaza
amma kada ya zama mai tarbiyya mai tarbiyyar ta waya zama mai kaushin hali kullun idan mai kaushin hali kullun to na farko dai tashin farko ya koyar da kasawa ga wanda yake karantawa ya koyar da shi ma in ya tashi haka zai domin abun koyi ne don haka ake so watan mai tarbiyya ya zama mai kyakkyawan hali domin ai koyi da shi yana ɗaya daga cikin abubuwa watan sannan kula da addini cikakken kula da addini don haka al-Qadi Abu Muhammad a risala yake faɗa wannan a cikin mukaddima ta risala ya faɗi watan wasu matakai na tarbiyyantarwa waɗanda suke masu tsada ƙwarai da gaske yana cewa wa'alam anna khairal qulubi aw ahalil khair yace ka sani mafi kyawun zukata waɗanda suka fi kiyaye alkhairi sannan waɗanda suka mafi ƙaunar zukata ga alkhairi su ne waɗanda aka gabatar ma alkhairin tun sharri bai zo ba tun sharri bai zo ba don haka yaro tun bai san komi ba ƙwaƙwalwarsa empty take komi nashi empty yake sai da kasan ka tafi kaso kwamfuta suna sabuwa kai ne zaka ɗora mata komai yadda kake so ta kasance kai zaka sa mata irin software ɗin da kake so kai aiki da shi kai zaka sa mata domin empty take to haka yaro yake empty yake don haka a maza maza a sa mashi alkhairi tun sharri bai zo ba daga ciki watan a tabbatar da kyakkyawar aqida ga yaro mai tasowa kyakkyawar aqida ya san Allah shi kadai yake ba mai yi sai shi ba mai bayarwa sai Allah duka waɗannan abubuwa a karantar da shi tauhidi farkon abin da za a karantar da watan yaro kenan zai ne samu kyakkyawar tarbiyya don haka yake cewa wa aula ma'uni bihin nasihuna wa mafi ficin abinda masu nasiha da tarbiyya suka kula da shi sannan kuma waragiba fi ajrihi ragibuna masu kwaɗayin lada suka yi kwaɗayin lada a cikin shi isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin sadar da alkhairi zuwa zukatan masu imani domin duk wannan matsaloli da ake fama da su a ce ta'addanci a ce wani turowe a ce wani kaza a ce taɓarɓarewar tarbiyya da sauran waɗannan abubuwa gabaki ɗaya an baro kyau ne tun ran haihuwa kamar yadda abinda Bahaushe ke cewa matakan da addini na musulunci ya shata akan tarbiyya su ne in an basu dole a haɗu da abin da aka haɗu da shi dole a ga abin da aka gani domin mi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda manzo Allah zai ce ga yadda za a yi su fiya su saba sai Allah ta'ala ce su ji tsoron abin da zai biyo baya manzo Allah rayuwar shi gabaki ɗaya karantarwa ce ya karantar don haka in an bi za a ci riba in an saba kuma Allah ta'ala ya ce azaba da jarrabawoyi suna kai don haka dole a samu jarrabawoyi na taɓarɓarewar tarbiyya saboda ni saboda barin watan waɗancan dokoki da sharuɗa don haka Al-Qadi Abu Muhammad ya ce isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin liyarsakha fiha domin alkhairin ya tabbata ya kahu a cikin zukatan kuma yana daga cikin abunda magabata suka ba da cikakkiyar kula a kan shi shine karantar da su faɗakar da ƙananan yara abu sa ma'alimin diyanat sannan wa hududi shari'a da kuma iyakoki na shari'a yaro tun tashin shi ya san me Allah ya ce na da kyau me yace bai da kyau tun tashin shi don haka ma tun yana da shekara 7 sai manzo Allah ya ce a umurce shi ya fara sallah a umurce shi wannan fa watan koma baka yi wani tunani ba na ka koyar da shi kan shekara 7 to in ya kai magana shekara 7 dole ne kaga in kai kahin 7 mai kyau ne tun yana ya fara tafiya shekara 3 shekara 4 a riƙa zuwa da shi masallaci a riƙa zuwa da shi masallaci don ya san sallah ya san muhimmancin ta ko da ya tashi bai iya tuna lokacin da bai kai sallah abin da ake so kenan ya zama bai iya tuna lokacin da bai sallah ya zama iya tunanin shi ya ce shi tun tashin shi bai san lokacin da bai sallah ba to abin da ake so ƴaƴan musulmi su zamo kenan don haka in ya kai shekara 10 ma to da ya yin sallar ba in ya ci kwata-kwata ba a in yana wasa da ita to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abuge su to kaga inda ake daukan mataki kaga ana daukan mataki kenan na tsauri in ta kama to kaga wannan abinda yake karantawa watan tunda zafi zafi domin Bahaushe yana cewa karfe da zafi ake sarrafa shi amma in ka bari ya huce to zai yi sarrafuwa don haka a gaggauta sadar da alkhairi zuwa zukatansu a koyar da su ladabi da tarbiya ta addinin musulunci a koyar da su aqida kyakkyawa sannan al'amura na addini to farkon abin da za a ba kula shine azumul ibadat sallah ita ce farkon abin da za a watan kula da ita sannan duka abin da gabubba ke aikatawa mai kyau da mara kyau ya zan akwai bukatan a sanar da su wannan sannan kuma yace karantar da kananan yara lokacin da suke a kananan shekaru to da kasan kai zane ne a dutse kasan da ruwa da iska da rana za ta ba wannan zanen to haka in an yi gaugawa sadar da alkhairi ga zukatan kananan yara zaka ga komi alkhairin ne ya tabbata ko da sharrin zai taho bai da wuri ko da sharri zai taho bai da wuri don haka duk waɗannan matsaloli addinin musulunci ya bada rigakafi ya bada rigakafi ma'ana riko da karantawa da tarbiyyantawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga al'umma ita ce garkuwa ga dukkan wata barazana da za ta taho ma tarbiyyar ƴaƴan musulmi kamar yadda ka san jikin dan adam da Allah ya halice sai halitta mishi wata garkuwa ita wannan garkuwa kamar yadda malamai na likitoci suke faɗa ita wannan garkuwa ta dan adam yaki take da duk wani abin da zai taho mara kyau wanda jiki bai so to sai ta yaki da shi ba za ta bari ta samu zama ba to saboda haka wannan garkuwa ta jiki to haka a addinance Allah tabaraka wataala ya samar da watan garkuwa ga dan adam daga dukkan tabarbarewa ta tarbiya to ita ce koyi da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi kida wa in tu'iduhu tahtadu in kun yi koyi da dabi'un manzo Allah kun yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahtadu yace za ku shirya wannan yana daga cikin abubuwan da adabu na musulunci akan tarbiya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku wadanda kuka yi imani ku kare kawunanku ba ku kade ba a wa ahlikum da iyalanku daka yadda zaka takarkare cincin karfinka kaga ka bi Allah kaga ka kauce wa saba ma Allah to kai kokari duk wadanda suke a karkashin kulakka matanka ne ƴaƴanka ne yaranka ne almajiranka ne duka waɗannan abubuwa wajibinka ne ka kula da yadda zaka kare kanka daga shiga wuta ana kare kai daga shiga wuta da bin Allah da kuma kauce masaba ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wajibi ne kula da watan tarbiyyar kananan yara sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu yana cewa allimuhum wa hazibuhum ku karantar da su kada ku bar su kara zube a suna tasowa su buɗe baki to da lafuzza na ilimi za su fara buɗe baki da shi haka ake so yaro ya buɗe baki a makaranta wannan yana daga cikin tsarin da kaga ko turawa sun yi irin wannan ake nazuri bai da baki amma a makaranta zai buɗe baki a can zai fara magana saboda mi saboda abin da ya fara magana nan da shi ya riga ya shiga kwakwalwarsa to saboda haka ake so ya fara buɗe baki a watan hadara ta addini inda zai san Allah zai san addinin Allah zai san yadda za a bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa da sauransu kuma wani hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa addibu auladakum ala salati fisal hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawati alquran ku tsarkake ku tarbiyantar da ƴaƴanku kaga dai duka addinin musulunci alqurani da sunna suna nuna muhimmancin tarbiya da ba da muhimmanci ga tarbiyar ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tarbiyantar da ƴaƴanku akan abubuwa guda uku na farko dai hubbi nabiyyu son annabinku sallallahu ta'ala alaihi wasallam karamin yaro tun tashin shi a karantar da shi son manzo Allah a karantar da shi wajibcin son manzo Allah ko da zai tashi sai ya ga yana son annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ya aka yi ba saboda an sa mai son Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami wannan umurni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan abin da zai mu wasila ani zuwa ga ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Annabi sallallahu alaihi wasallam to a karantar da shi a dora shi akan wannan tafarki sannan wa hubbi ali baitihi sannan kuma da son iyalan gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa tilawatul qur'an ko kuma wa qira'atul qur'an da karatu alquran zaka ya tashi ya bude baki da watan basin mi ara'in nan ya tashi kaga ya bude baki da alqur'ani to wannan umurni ne daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam domin in ya girma wadannan abubuwa da ya tashi akan su to ba yadda za a arba shi ba yadda za a yi a zo mashi da wani abu na sarriyar da darajar manzo Allah ya sa da ita saboda mi saboda abin da ya riga ya a kwakwalwar shi son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga yadda mahaifin shi ke son manzo Allah da an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu ta'ala alaihi wasallam kika jaru ya saba to haka alqur'ani a girmama alqur'ani ya ga yadda ake girma alqur'ani shi ma zai tashi akan haka ne to duka waɗannan yana daga cikin abin da shari'ar musulunci watan ta koyar da shi yana daga cikin abin da ake so a tarbiyantar da yaro shine kyakkyawar mu'amala da shi da waɗanda zai watan rayu da su na ƴan uwansa da iyayensa da makota da sauran al'umma gabaki ɗaya waɗannan na daga cikin abubuwan da ake so a tarbiyantar da yaro akai sannan kamar yadda nace ita tarbiya ba abu bane wanda musulunci yace a'a iyaye kadai a'a ko ku a malaman makaranta kadai a'a makota kadai a'a tarbiya sai ta zama kamar wani mayafi ne babba sai Allah ta'ala ce kai kamo can waccan habar iyaye kenan sai a ce ga inda bangaren da za su kula da tarbiyyar shi kenan iyaye waɗanda in sun ya tasa za a hannunta su a wajen shi don su karantar da shi addinin Allah waɗanda kuma su karantar da shi abin da ya shafi ilimin zamani su kuma haɓar da aka ce su kama ku kuma ku kama haɓar kaza sannan makota sannan al'umma gabaki ɗaya tana da hannu a cikin tarbiyyar ɗaya al'umma gabaki ɗaya kaga ba maganar iyaye ba kaɗai ba maganar malamai ba kaɗai a duk da al'umma na da hannu cikin tarbiyyar ɗaya don haka ya zamo addinin musulunci ya tabbatar da kada ka yarda kai abin da musulunci bai yarda da shi ba kuma a gaban wani domin zai zamo misali kai wani ya gani yayi koyi da kai ka zamo sanadiyar watan dora shi akan mummunan tafarki don haka abinda ake so mutum yayi kyakkyawar dabi'a domin ya zamo kyakkyawan misali wani ya gani yayi aiki da shi in yayi kyakkyawar dabi'a yara suka gani suka yi koyi shi suka tashi akan kyakkyawar dabi'a ya ci riba domin ya zamo sanadin tarbiyyantuwar yara haka kuma aka kin haka in ya zamo sanadiyar sharri ya karanta don haka ya zamo wajibi a kula a cikin al'umma duk wanda aka ga yana wasu halaye ko wasu dabi'u waɗanda suke barazana ga tabarbarewar tarbiya to alhakin al'umma ne ta ɗauki mataki kan shi domin mi na farko ba shi kanshi ba zai haifar da watan taɓarɓarewar tarbiyya ga wasu wannan kenan to ba ta tsaya ga sauran al'umma ba har da hukuma musamman ita ke da babban rawar da za ta taka a cikin samar da kyakkyawar tarbiyya ga al'umma shine hukuma domin ita hukuma ita ke da ƙarfi domin lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga munkari ana abun da bai da kyau to ya canza shi da hannun shi to yau ba wanda ke iya canza munkari a dinki da hannu in ba hukuma ba hukuma kadai ke iya canza don haka ya zama wajibi ya zama hukuma tana da wani unit wanda ke kula da tarbiyya duk abin da wata dabi'a wanda za a gani kamar yanzu aikin ifa duk wata ɗabi'ar da take barazana ga taɓarɓarewar tarbiyya take barazana ga tarbiyya ta al'umma to wajibi ne hukuma ta tashi kai tsaye ta yaki da wannan abin wajibi ne umurni ne na Allah tabaraka taala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wajibi ne a samu in za su yi tsaye akan haka kuma ga hadisin marra aminkum munkar saboda haka abin da ya shafi tarbiya al'amari ne wanda yake mai fadi iyaye suna da rawar da za su taka muhimmiya a cikin samun da tarbiya kuma in suka yi wasa da mas'uliyar da Allah ya dora musu za a samu matsala in an samu matsala Allah zai tambaye su daidai abin da ya ba su kiyo saboda annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati kowanne cikin ku mai kiyo ne Allah ya bashi in da dai Allah ya baka Allah ya baka abin kiyo daya wanda lallai ne Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka ya ka tarbiyar da yaron nan ka bashi kulad da ta dace irin wanda addinin musulunci yace ka kula da shi ka kula da karatu shi ka kula da tarbiyar shi ka kula da lafiyar shi ka kula da komai nashi duk abin da zai sa rayuwar shi tai kyau ka kula da ita in haka ne shikenan an tsira amma in ba haka ba a'a da ya haihu shi ba ruwan shi da karatun shi ba ruwan shi da ya ci bai ci ba ba ruwan shi ba ruwan shi waye abokin ɗansa ba ruwan shi waye kawar yassa wace ce kawar yassa ba ruwan shi to wannan ya jefar da mas'uliyar da Allah tabaraka wataala ya dora mishi don wajibi ne uba ya san wane ne abokin ɗansa domin man janasa janasa wanda ya zanna da wani to zai dau ɗabi'arsa janasa zai dau ɗabi'arsa to don haka ka san wane ne abokin ɗanka in wanda ya dace ne sai ka gode ma Allah ka ƙarfafi taren su in wanda bai dace ba ne ka yi tsaye tsayin daga ka ga lallai ka raba su kuma shi ma ka tabbatar da gudunmuwar da ka bayar a kan wancan ba ka ɗauki ka ɗebe ƙauna a kan shi ba don haka wajibi ne wa'innan ɓangarora duka kowa ya san abin da Allah ya tabaraka wataala tura mishi na watan mas'uliya in iyaye ne in yayye ne in makusanta ne in makota ne in kaga dan makocinka yana abin da bai dace ba kada ka ce a ba dana bane in kai haka to baka ba da haƙƙin da Allah tabaraka wataala tura maka ba sai ko ba komai akwai watan marra aminkum munkar falyubayyihu biyadi فإن لم يستطيف بلسانه فإن لم يستطيف بقلبه فذلك أضعف الإيمان فإن كان متقني هكا بصوت مسؤولية الله تبارك وتعالى يؤرى مشبع آي إياي شيء قشي و يا بعد وتقدم ما يا يوني سعي أشكن سامد كتا وتربية يا أند حو إند ما بنا شبع وأن واجبيني صنع أتهيق مقوتا أتهيق واتنما لمي ما سكرن توا نقن ضرورة da na addini da kuma na zamani har a kai ga society gaba ɗaya shi ne mujtama kowa da irin gudunmuwar da zai bayar a cikin kyautatuwar tarbiyya kuma kamar yadda na ce farko duk waɗannan matakai da addinin musulunci ya shata da zaran an kauce ma kaya dole za a haɗu da matsala za ka duka waɗannan matsaloli da ake haɗuwa da su za ka isko tun daga tushe ba a samu kyakkyawan foundation ba akan samar da al'umma ta gari akan samar da watan ƴaƴa na gari ko kuma samar da matasa na gari shi yasa aka samu irin wannan matsaloli sannan wannan abin da ya shafi matasa kaga dai ga yadda addinin musulunci ya shata yadda za a tarbiyyance su a rene su hatta ka wasu sun sun kai matasa to wannan matasa addinin musulunci tun a asadrul awwal watan zamani na farko shine zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada cikakken kula kamar yadda a cikin mukaddima na gabatar da wannan irin su kular da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga su Abdullah ibn Abbas da ire-iren su ga su kanana amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana jawo su domin su samu kyakkyawar tarbiya wannan abin da yake karantarwa musulunci watan da matasa ya kai duk inda ya kai abinda ke tabbatar mana da musulunci da matasa ya kai duk inda ya kai ma'ana da gudunmawarsu to waɗanda ake sa ran su ba da gudunmawa sai an samar da su iri ne sai an same shi sai an shuka shi an yi renon shi har ya kai yadda za a shiga jiyarsa to haka waɗannan matasa in muka diba akwai shawahidu da za su tabbatar mana da haka Usama ibn Zaid radiyallahu anhu hibbu rasulillahi wa ibn hibbihi abinda ake mai kirari masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah dan Zaid ibn Thabit ne abinda zai nuna mana Usama ibn Zaid bai kai shekara 20 ba amma manzon Allah ya sanya shi komandan yaki komandan yaki kuma akai yakin jeshul usra akai kafin ay yakin manzon Allah sallallahu ta'ala sallam sai ya koma ga Allah alayhi salatu wassalam don haka sayyidina abubakar da aka ayyana shi khalifa sai yace wajibi ne azartar da ragbatin manzon Allah manzon Allah na da son a ayyana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana Usama ibn Zaid sarkin yaki mana amirul jeshi komanda lalle wajibi ne muzartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan da yake kauna Sayyidina Abubakar ya tabbatar da Usama ibn Zaid ga tare da sahabbai da dije waɗanda suke iyaye shi a shekaru kakanni shi a shekaru amma aka gabatar da shi tare da manyan sahabbai Sayyidina Abubakar na nan Sayyidina Umar na nan Sayyidina Usman na nan Sayyidina Ali na nan sauran duka al-asharatul mubashshara duk suna nan amma aka gabatar da Usama ibn Zaid ya zama komandan yaki Abdullah ibn Umar yana da shekara wajen 16 amma kuma yaje yaki na musulunci duk waɗannan yana nuna cewa watan matasan da musulunci ya rena irin farko to waɗanda musuluncin ke so ne waɗanda za su yi musulunci hidima ne waɗanda za su yi musulunci aiki ne a kowane fage wannan in ka koma a wajen fagen sadaukanta da yakuka kenan in ka koma a wajen ilimi matasan farko a musulunci su manya-manyan su ne manya-manyan malaman duniya matasan da na farko a musulunci su ne manya-manyan malaman duniya don matasan yanzu su gano ashe akwai kalubale domin ka cokam al'umma ta zura ma matasa ido domin su ne ake da cikakken fata kansu domin su ne manyan gobe in muka koma fagen ilimi sayyidina Abdullah ibn Abbas ilimin sa ya kai ga sayyidina Umar a khalifancin sa ya sanya shi cikin advisors din shi ma'ana masu bashi shawara har da tije suna cewa ya amiral mu'minin wannan abu mu ba mu gane shi ba watan dan karamin yaro haka muna da ire-iren shi da yawa gida ka zo ka hada mu da shi gwiwa da gwiwa a cikin wannan majalisa gaskiya mu ba mu jin dadin hakan sayyidina Umar ya ce to ni dai na san abin da na sani na kuma ga abin da na gani wanda kuke ganin shi karamin yaro to karamin yaro ne a shekaru amma ba karamin yaro bane a tunani da ilimi amma kuma bari mu kira shi mu jarraba shi sayyidina Umar ya yi sardin tambayoyi mas'aloli masu kulliya a musulunci ya tara duk waɗannan da suke da korafi akan har ma waɗanda ba su yi korafin ba duk aka tara sai aka rika bijirar da waɗannan tambayoyi ana bijirar tambayoyi kowa ya faɗi ya fahimta shi kowa ya faɗi ya fahimta shi sai a waigo sai a ce Ibn Abbas to me kace sai ce shi dai in shi ne zai ce to kaza zai ce gaskiya sai a baro kowa ya baro abin da ya faɗi shi da kanshi ya gamsu da Abdullahi ibn Abbas ne kan daidai duk matsalolin nan haka aka bi su haka aka bi su sai da aka kare sai suka ce ashe ba banza ba kaga sun ba kansu amsa da kansu wanda da suna ganin bayan sayyidina Umar dan me yasa musu dan karamin yaro cikin majalisa suna da tije sai ya jarraba shi su da kansu ka san ashe ba banza ba to kaji irin matasan da addinin musulunci ya samar a asdurul awwal Ibn Abbas din nan fa har annabi sallallahu ta'ala sallam ya koma ga Allah shekarar shidudu bi shekarar 15 Abdullah ibn Abbas shekarar 15 amma dai bai da zama ya samu ilimi a rayuwar annabi sallallahu ta'ala sallam mai dimbin yawa duk da yana tare da addu'ar manzo Allah ne domin manzo Allah ya masa addu'a Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da Ibn Abbas ilimin addini da tawilin alqur'ani sannan in ka koma a wajen Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha shekarar ta 18 manzo Allah ya wafata ta tare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 9 suka shekara 9 tare da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya koma ga Allah alaihi salatu wassalam tana da shekara 18 amma a cikin shekara 18 din nan sai ta samu ilimi wanda manzo Allah ke cewa khudunis fadinikum an hadhihi al-umara kuri kirabin addinin ku daga jammatan nan in tai wani abu sai manzo Allah ya ce kai lalle Aisha kin zama malama Aisha kin zama malama manzo Allah ke ce mata Aisha kin zama malama domin wata rana ta dauko dabino za ta ba mai bara sai ta dan shishshaye dabinon da turare manzo Allah ya ce Aisha wani ilimi aka samu kuma in za a bada sadaka sai an shafa ma dabinon turare yace to an ce inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban tunda zan ba Allah mai tsarki bari in kamsa sa abun tunda zan Allah zan ba bari in kamsa sa manzo Allah ya girgiza kai ce lalle kin samu hiji to kaga wannan duka tana da shekara 18 ta zamo cikin manya-manyan sahabbai masu fatwa manya-manyan sahabbai masu fatwa to haka in ka bi watan sahabbai ga baki ɗaya zaka ga matasan su waɗanda ke da shekaru ƙanana amma irin gudunmuwar da suka ba musulunci ta fuskar ilimi da fuskar tunani ƙwaƙwalwa da shugabanci kaga an shugabantar da wanda yake mai ƙananan shekaru amma saboda an tarbiyyance shi kyakkyawar tarbiyya irin ma na daban ne kamar yanzu an tsana maganar noma sai kaga wani ya shuka masarar shi sai ka ganta ga tanan dai amma wani ya je waje ya samo wani iri na daban in ka diba sai ka ci ba masara bace amma kuma duk masara ce me ya bambanta su iri to haka ƴaƴan da ake so a samar to a tabbatar da an samu iri kyakkyawa to haka annabi sallallahu ta'ala sai ce ku nema ma ku zaba ma watan mani ɗinku watan wurin da za ku ajiye shine ma'ana iyaye na ƙwarai mata na gari domin su haifa muku ƴaƴa na ƙwarai kuma a kula da cikakkiyar tarbiyya duka waɗannan abubuwa in muka lura mukhshiruna fil hadisi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban nan waɗanda suka bi kowa riwaya hadisi dukkan su in an diba in ka bi tarjumomin su suna da ƙananan shekaru suka zama manya-manyan malaman hadisi suna ruwaitar da duniya hadisin su irin su sayyidina Abu Hurairah batin din wal mukhshiruna bahruhum wa Anas Aisha وجابر المقدس صاحب جوس وكذا ابن عمر رب اني بالمكثرين الضرر ودنن غدا شيدا ودن ان كا هادو دا ابو سعيد الخدري ذا زمو غدا سو بكاي تو ودنن دي ان كا بي سو كوونه سيكا دي شيكارون شي وني تون دغه شيكارا 20 يا زمو غلبي ا cikin حديثي انا رويتا حديثي دغه غري شي دا سوران سو تو ودنن دو ابن دا ينونا مانا مسلمنشي زمانين فاركو ya ba da cikakkiyar kula ga matasa kuma matasan ya wajjahar da su kuma sun karba sun iya kuma sun hau turba don haka suka amfanar da musulunci suka kai musulunci ko ina sako da sako a duniya kuma da ilimin su ne musulunci ya kai duk inda ya kai to kaga wannan wajibi ne mai tsokaci shin me ya haifar da wancan jili wanda ake yabawa ake jinjinamawa ai matakai ne ai ka'idodi ne ai wasu hanyoyi ne to ba abinda zai sa mu riski waɗancan sai da mu haɓance hanyoyi duk wata dubara ba za ta sa mu samu matasa na ƙwarai ba sai mun bi karantawar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin kawwanar da al'umma domin duk abinda babu abinda zai kyautata wannan al'umma ta yanzu sai abin da ya kyautata al'umma baya wannan haka ne ba abin da zai kyautata wannan al'umma sai abin da ya kyautata al'umma baya don haka wajibi ne maganar tarbiyya a ba da cikakken kula iyaye su kula da tarbiyya tun farko su kula da tarbiyya tun farko matakan nan duka a bi su a ga an ba da cikakkiyar kula kuma duk abin da zai taimaki ɗanka cikin ya zamo na kirki kada kai wasa da shi komi tsadar shi ba da shi in ta kai ba zai samu ilimi ba sai ka kashe kuɗi makudai kuma Allah ya baka su to lalle ka kashe domin ya samu ilimi ya zanna ƙwarai waɗanda Ibn Qasim almajiri Imam Malik in ana jin irin hidimar da Imam Malik Ibn Qasim mahaifin shi yake wa Imam Malik don Ibn al-Qasim ya samu ilimi abin ya isa dinarai da tufafi suturu kala kala a dauko adakoki akwataye da yawa an ho Madina don a kama Imam Malik malamin dan sa wannan abin da yake karantawa irin abin da yake iyawa ne ya ga Ibn al-Qasim ya zamo mutum Ibn al-Qasim ya zamo abin gwaji to kuma haka Allah ya tabbatar da gurin shi a cikin dan sa Ibn al-Qasim ya zamo mashhurin malami daga cikin wato malaman duniya wanda har yanzu ana amfana da gudun motsa addinin musulunci to da haka ne ake yi watan annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa kada ka gatsa da dukiyarka abinda yasa na kawo wannan zan kawo wannan hadisi kada ka gatsa da dukiyarka ta aljihu ko kuma ta office ko kuma ta banki ko ta company dan me wajen tarbiyantar da ƴaƴanka kada ka gatsa da dukiyar nan ka kiciyar da ita wajen tarbiyantar da ƴaƴanka domin duk abin da zaka boye a suto ka boye a banki ka boye a kamfuna to bai kai kyakkyawar tarbiyar da zaka ba danka ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan kyautar da uba zai mada komi kafaitarsa komi girmanta komi girman dukiyar komi abin mamakinta ba ta kai ya bashi kyakkyawar tarbiya ba in ka ba danka kyakkyawar tarbiya to shikenan don haka wajibi ne iyaye su tashi tsaye irin ko in kula da ake yi kana da da yana tasowa amma baka san me yake ciki ba baka san me yake ciki ba in ka kula da karatunsa ka tsare karatunsa na addini ka tsare na boko amma ba ruwanka da wa zai yi hulɗa da shi wane ne abokansa ba ruwanka da wannan to kana gini kana rusawa da kanka domin ka biya mishi kuɗi ya tai makaranta ta addini ta biya mishi kuɗi ya tai makaranta ta boko amma kuma mugun aboki ya warda da duk wannan shiri da kake yi kana kashe kuɗi amma a banza to don haka nan in ka kula da karatunka kuma ka kula da abokan hulɗarsa ka kula da abokan hulɗarsa kuma wannan magana ce abin da ya shafi maza da abin da ya shafi mata in kana da iya mace ka tabbatar da kawayenta mata su wane ne masu tarbiyya ne kar ka ce a kai ba ruwanka ai abokan su dai ne da makaranta kawai a in ta zo gidan biyawa ce e gidan ina ce ka tabbatar da ka san haka in ka san haka to lallai ne in wadda ta dace ka bar su su shiga da zama tare ne a to shikenan in wadda ba ta dace bane take ka dauki mataki ai dabba ma dabba ma mutum bai sakin dabba sa kana da garke ka fake shi ba abin kiyo ba mai kiyo ba wanda zai kula da su in sun tafi dai su dawo da kansu bai yiwa in sun tafi dai su dawo da kansu bai yiwa to abinda ba ai madabba ba ai da ai mutum wanda ya fi dabba kular da aka ba dabba a kasa ba mutum irin wannan kular ba a sauke mas'uliyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora akan iyaye ba ba a sauke mas'uliyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora akan malamai ba ba a dauke mas'uliyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora akan al'umma gabaki daya kuma kamar yadda nace ina saki maimaitawa wannan mas'uliyya ta tarbiyya wajibi ne mu kalle ta da idon basira kuma mu kalle ta ta mahangogi da yawa kada mu kalle ta ta mahanga daya mu dauka tarbiyyar yaya magana ce ta iyaye tarbiyyar yaya magana ce ta malaman makaranta tarbiyyar yaya a tarbiyya ta al'umma ce gabaki daya tarbiyya ta al'umma ce gabaki daya dan haka wajibi ne ita kanta gwamnati ta sa ido akan dukkan abin da zai zamo barazana ga tarbiyya a ce gwamnati ta kai jiki kuma ta dauki mataki akai dukkan abin da zai zamo kyakkyawar tarbiyya don haka yanzu akwai hukuma kamar da alhamdulillah akwai ta yanzu sai dai ya zan an tabbatar da aikin ta tiryan tiryan idan akai haka watan an ci riba watan na rayuwa kuma za a samu abin da ake bukata daga ƙarshe dai abinda nake ƙara jaddadawa wanda da shi na buɗa cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine madibin al'umma madibin halitta gaba ɗaya cikin samun da kyakkyawar tarbiyya manzo Allah shine wanda Allah tabaraka ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha katira da Allah ya shirye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsara komai na ya tsarkake komai nashi tunanin sa ya tsarkake zancen sa ya tsarkake ayyukan sa ya tsarkake don haka bai wani aiki kai koyi da aikin a ci ba kai daidai ba don haka sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu kuma wani abun mamaki da ban shawa Allah tabaraka wa ta'ala bai yi istisna'i bai ce sai kaza Allah ya ce ai koyi da manzo Allah kai tsaye ba istisna'i ba to manzo Allah ya zama haka kasaita annabi Ibrahim alayhi salamu annaba babu kamar sa ba manzo Allah sai da Allah ya istisna'i sai ce kuna da kikkiawan koyi ga annabi Ibrahim sai ce illa qawla Ibrahim li abihi amma banda to wannan banda babu to a gefe manzo Allah shi kai tsaye kai Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira to wannan in akai koyi da dabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala sallam karantawa annabi sallallahu ta'ala sallam kowane jawanibi ya za a zauna da iyali domin a samu kyakkyawar tarbiya ya uba zai kasance tsakaninsa da ƴaƴansa domin a samu kyakkyawar tarbiya ya makoci zai zanna da makocinsa domin a samu kyakkyawar tarbiya ya shugaba zai zanna da na ƙasa da shi wanda yake shugabanta domin a samu kyakkyawar tarbiya ya wannan zai zanna da wannan don a samu kyakkyawar tarbiya duka karantawar rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta tare shi haka don haka babu yadda za a fita daga wannan kangi da kunci da tabarbarewa tarbiya da ake fama da shi sai an koma makarantar wa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam domin jarrabawa ce kuma dama duk abin da ya same mu mun san zai same mu domin Allah ya faɗa ya ce wal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun adim waɗanda manzo Allah zai ce ga yadda za a yi su ce a'a to su ji tsoron abin da zai same su fitina jarraba da azaba sa su same su idan ba su gyara ba don haka wajibi ne a koma makarantar wa addini musulunci alqur'ani gabaki ɗaya rayuwa ce alqur'ani gabaki ɗaya rayuwa ce don haka da aka tambayi ummu na Aisha yaya dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sai ta ce kana khuluqul qur'an dabi'un sa shine alqur'ani don haka ta bada amsa gajera kuma gamsarsa domin ta gamsar dukkan wata ɗabi'a ta kirki da ake son mutum ya rayu a kai to in ka wanda alqur'ani ya faɗa ita ce dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ana magana ne ba wai sai mai addini ba kawai dabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da kowace irin insaniya mutuntaka gaba ɗaya don haka wasoyin da suka yabi halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kamar ana nuna min lokaci yayi waɗanda suka yabi dabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba musulmi ba kafirai ne fa ba su imani da Allah ba su imani da manzo Allah ba amma sun karanci siran manzo Allah rayuwar manzo Allah gabaki ɗaya biography da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta sun samu darussa sun ce ba su taba gani ba ba su taba karantawa ba ba su taba ji ba wata shakhsiyya wadda ta tarar da ɗabi'u da halaye kyawawa kamar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su da kansu suka tabbatar da in za a apply a aiwatar da ɗabi'u da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum zai ci nasara a rayuwar shi in dai ya tabbatar da ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce musamman leader shugabanni jagorori duk jagoran da ya ɗabbaka halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci nasara a shugabancin shi don haka mu komi muna da shi addinin musulunci sai dai in an bari a koma kame-kame kuma yin kame-kame to wasu abubuwa za su zo da suke mara kyau a cikin al'umma muna fatan Allah ya yi mana Allah ya ba mu ikon ɗabbaka watan karantawa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam a cikin rayuwa gabaki ɗaya domin samar da al'umma wadda take ta gari domin samar da al'umma wadda take ta gari muna fatan Allah ya saka mu wadanda suka shirya wannan muhadara da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi mai wannan masauki ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi shine Alhaji Ibrahim Agigi Allah ya saka masa da alkhairi a kodayaushe yana hidima ba dan yana cewa a faɗi ba ba shike so a faɗi bai ma so a faɗi amma wannan al'amari ne wanda yake na addini kuma in mutum yayi addini ya yarda a yaba don wani ya gani shi ma ya ji yayi koyi da irin shi don haka limithli hadha faly'amal al'amilun yana taimakon addini Allah saka masa da alkhairi Allah saka masa da alkhairi wanda su shi wannan muhadara Allah saka mu kowa da alkhairi Allah ya amfanar da mu da abinda muka ce Allah ya amfanar da mu da abinda muka fada inda muka yi daidai Allah ba mu watan muwafaka inda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya karɓi mana akan sawaba da farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نافر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين